أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake kasancewa cikin wannan masallaci wanda ke gidan distinguished Senator Muhammad Danjuma Goji da ke unguwar Fantami jihar Gombe domin ci gaba da ko kuma dorawa daga inda aka tsaya game da muhadarat da ake yi wanda suka shafi mu kai tsaye cikin addinin musulunci. A yau muna ranar Lahadi wanda ta yi daidai da 28 ga watan Sha'aban, muna bakin boda kenan, hijira da shekara 1442 daidai da 11 ga watan 4 miladiya 2021. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci domin tattaunawa a daidai wannan lokaci, a kuma munasaba wanda take dabda zuwa gare mu insha Allah, shine munasabar watan Ramadan wanda ya zama to daya daga cikin arkanul Islam guda biyar. Hadisin Umar dan Khattab, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bunyal Islam ala khamsin: shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamatu salati wa zakka, sawmi ramadan, sai hajjul bait liman istata ilayhi sabila. Daga cikin arkanul Islam guda biyar akwai azumi a ciki. Ma'ana musuluncinka da kake sa ran yayi ma amfani gobe alkiyama, to ba zai cika ba sai ka kudire wajibcin azumi a zuciyarka, kuma sai ka aiwatar da gabanka wajen ibadar yin azumi matukar kana da hali. In dai baka cikin mutane guda biyu da Allah ta'ala ya dage musu kafa ya ba su dama har Ramadan ya wuce sannan su rama: al-marid da al-musafir, mara lafiya da kuma matafi, da kuma irin wanda shari'a ta ce azumi ya iya saraya a kansu, kamar irin al-ajuz, tsoho tukub wanda shi ba jinya ba ce tsufa ne, to shi ma shari'a ta ce wani abu game da shi game da azumi. Kuma ga ainihin mutumin da yake da jinyar da ba a sa ran warkewa, jinya ce an yi ba a gano bakin zaranta ba, kuma tana hana shi sakat a cikin sha'anin rayuwarsa, to ita ma shari'a ta duba shi ta bashi wata mafaka game da Ramadan. To bai da irin wannan daidaikun, matukar kana da lafiya kuma kana cikin ainihin waɗanda ba su da wani uzuri, to babu shakka Ramadan ya zama wajibi a kanka, domin iya ɗaya daga cikin arkanul Islam guda biyar. Yadda za ka ƙudiri wajibcin sallah a zuciyarka, haka nan ka ƙudiri wajibcin zakka a zuciyarka, ka ƙudiri wajibcin aikin haji a zuciyarka, ka ƙudiri wajibcin kalmar shahada a zuciyarka, to haka nan azumi ya zama dole sai ka ƙudiri wajibcinsa. Domin Allah ta'ala iya cewa: ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba ma'ana furida. Allah ta'ala ya fardanta muku azumi, ya wajibtar muku da azumi. Ayan tana nuna wajibcin azumi akan dukkanin musulmi: albaligul aqil alladhi balagatu da'watu al-islam, baligi mai hankali sahihi wanda kuma da'awar musulunci ta je gare shi. Allah ta'ala ya samu dace. Azumi kamar yanda malamai na da na yanzu suke ta kokarin istinbadin wannan aya da hadisi da suka wajibtar da aikin azumi, to sun yi ta kokari wajen zaƙulo ɓoyayyen abubuwa wanda za a zamanto fitila mai haskawa mai azumi gabansa, game da abin da zai kawo ma matsala game da azumin, ko abin da zai gurgunta ma azumin, ko abin da zai ƙara ma ƙarfin azumi. Tunda ma'aikin Allah iya cewa sallallahu alaihi wasallama: da yawa mai azumi zai yi azumi amma ba shi da komai sai kishirwa, da yawa mai azumi zai azumi bashi da sakamakon komai sai yunwa, kaga wannan ba haka aka so ba, azumi bai yi masa amfani ba, ba a samu kuma irin ladan da ake so a samu game da yin ibadar azumi ba. Allah ta'ala ya samu dace, saboda haka azumi iya da wannan. Malamai sun yi ta bayani, sun ci akwai abubuwan da shari'a take so musulmi ya ainihin tanajin su kafin Ramadan. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كوي غزيري يايين غزيري شيني tsoron Allah game da aikin haji da Allah ke ba mu labari, saboda ka azumi shi ma iya bukatar guzuri. Malamai sai da suka jiro abubuwa Allah sun kai guda 21 wa an suka maja su kuma guda 7 game da abin da ake bukata mai azumi musulmi yayi tanaji yayi kimtsi kafin zuwan azumi, wa an su daga ciki da yawa sun wuce. Amma har yanzu nan akwai kwararan abubuwa kalla guda uku zuwa uku, wanda har yanzu nan muna 28 ga wannan wata na Sha'aban, lokaci bai kure ba, wanda ana so ko a yau za ka iya kudirar niyya game da fuskantar waɗannan abubuwa, wanda kuma za su taimake ka wajen ibadarka ta azumi ta je gaci ta sauka lafiya daga kan hanyar da ka hau. Na farko, a dukkan musulmi ana bukatarsa ya shiga cikin Ramadan iya da salimul qalb, salimul sadr wal qalb, wankakken zuciya da wankakken kirji. Ba a son musulmi ya shiga azumi da wata damuwa ta dan uwansa musulmi game da shi. Shi yasa koda kun samu rashin fahimtar juna da wani, an samu sabanin fahimta da wani, shedan ya shiga tsakaninku da wani, to ana buƙatar wal fawru da gaggautawa a je a sasanta kafin Ramadan. Wannan iya cikin wajibi wanda ya kamata musulmi mu sahiya cikin zukatanmu. Wannan kuma hatta mata da suke gidajensu, matan mutum ɗaya, biyu, uku, huɗu, sau da dama shi ɗan iya kai hari irin wannan gun, abinda Bahaushe yake fassara shi da kishi ko wani abu makamancin wannan. To ko da akwai matsala game da ƴar uwarki wajen zamantakewar gidan miji, to har in kina so azumin ki ya kai gaci lafiya, to ya zamto kun samu fahimta juna an sulhunta, tunda Allah ta'ala yana cewa fattaqullaha wa aslihu zata bainakum, ku ji tsoron Allah ku sulhunta abin da ya ɓaci dake gare ku, ku yi kokarin sulhuntawa ku gyara. Hadarin shiga Ramadan da haushin wani ko gaba da wani ko rashin fahimta mai zurfi da wani, to iya jawo hasarar aiki. Duk irin garabasa da ladan da ake samu cikin Ramadan, to dukkan masu gaba da juna ko wanda suke harbin juna da bakakken maganganu, to wannan garabasa da ake dauka ba su a ciki. Wannan wajibi ne kowa ya san da wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana daga ayyukan bayi a duranar Alkamis da Litinin, aje can fadar Allah inda ake karbar aiki. Allah ta'ala zai fada wa mala'iku cewa dukkan masu gaba da junan su cikin musulmi wanda sun isa sasanta, sun isa sulhunta juna, to kar ku zo mun da aikin su bana su, ku ajiye musu aikin su a gun su bana su, tunda Allah ta'ala dama yana cewa wal amalu salihu yarfa'u, aiki na kwarai wanda ya cika sharadin karbar aiki to shi Allah yake karba, ki daga shi sama Allah ya karba. To dukkan mutanen da suke da gaba ko matsalar fahimtar juna, to babu shakka akwai kalubale a kansu game da wannan hadisi. Har in kana so azumin ka yi karbu, wanda daga cikin fallan azumi manzon Allah ya ce, Allah ya ce as-sawmu li wa ana ajizun bihi, azumi nawa ne, ni ne zan yi sakayya a sakayyar azumi ga mai azumi. Sadaka ana fadar ladanta da kaza kaza zuwa ila afafin katira, amma shi azumi ba wanda isa ya kididdige ladan da ake samu a gunsa sai Allah. Dama da hakuri akan bin Allah ko kaucewa saban Allah ko kaddaran Allah da kuma azumi, Allah ne kadai san irin ladan da yake biya masu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah ya ce masu haƙuri zan kamfata daga cikin ladan ba su ba tare da hisabi ko ƙididdiga ba. haka ne shi ma azumi Allah ta'ala iya kamfata daidai gurgudun imaninka da ƙarfin taƙawarka daidai gurgudun nauyin ladanka cikin azumi kenan. An fahimci wannan? Tunda Allah ne kadai ya ce ya san shi ne ya san irin ladan da zai bi mai azumi. To amma duk masu gaba cikin musulmi to wannan ladan ba su a ciki, wannan ladan ya haramta gare su. To kaga ashe ƙalubale ne gare mu a yau din nan, kada mu bari gari ya waye ko a waya. In dai ka san kuna da matsala da wani, matsala mai zurfi da ta hana ku gaisuwa, ta hana ku kallon mutunci da juna, ta hana ku yin jaji in jaji ya samu, ta hana ku murna in abin murna ya samu, ta hana ku zama inuwa ɗaya, ta hana ku zama majalisi ɗaya, in dai da wannan matsalar ka ganshi ka kauda kai, ya ganka ya kauda kai, to ƙalubale gare ku, kai gaggauta sulhu da junanku. Kuma albishir duk wanda ya fara gaggawar zuwa ya ji hadarin da ke gabansa ya sauke girman kai ya yi fada da shedan ya ce ni zan je na samuwa na musulunta, to shi ma akwai ladansa na musamman a gun Allah game da fin karfin shedan da ya kuma gaggauta neman sulhu da ɗan uwansa. Saboda ka wannan aiki ne mai girma wanda na san da yawa daga cikin musulmi akwai wannan matsalolin. Wani gidansu ɗaya, wani unguwarsu ɗaya, wani majalisinsu ɗaya, wani gun aikinsu ɗaya, wani makarantarsu ɗaya, wani ma'aikatarsu ɗaya, amma ba sa gamici da juna. Kowa iyaye wa ɗan uwansa kaidi da tarkon musiba, wani kasuwarsu ɗaya, wani kazansu ɗaya, amma bai ki a ce yau wani wata musiba ta same shi ba, bai ki a ce yau wani ya ma faɗi ya mutu ba, domin shi ɗan ya riga ya ɓata tsakaninsu. Ash-shaytani yanzagu bainahum, shi ɗan ya riga ya damalmala ya shiga ya fita ya ɓata tsakaninsu. Kuma ya zama daidai irin abin da yake siffanta Allah, yake siffanta munafiƙai ko yahudawa. Min al-arabi man yattakhidhu ma yanfiqu magharaman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, daga cikin munafiƙai akwai wanda suke ɗaukan zakkar da kace Allah ya ce a bayar kamar haraji ne, kamar tilas suke musu, ba asarin suke bayarwa ba. Hasali ma wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir, suna dakon wata musiba ta hukun, an gane ku, suna jiran wata musiba ta far muku ta hukun ku. To a yau ya kai ya kawo cewa daga cikin musulmi akwai masu irin wannan ɗabi'a da mutum ya so a ce wani bala'i ya afka ɗan uwansa, musulmi a ce yau ya so wata musifa ta afka ɗan uwansa, in aiki ne a kore shi, in kasuwa ce jarin ya karye, in mata ce su rabu, in gida ne yi kaza, kowa wa'ansu basu irin wannan munanan abubuwan sun gudana tsakaninsu ba, domin shi ɗan ya riga ya ɓata tsakaninsu. Saboda ka shi Ramadan ba a shigarsa da wannan, duk kuma wanda suka shiga Ramadan da wannan to albishirinsu cewa za su yi aikin banza ne, za su yi ƙishirar banza, za su shayin wa banza, domin azuminsu bai kai azumi ba, bai kai gaci ba, kuma Allah ta'ala ba zai karɓa ba. An fahimci wannan? Abu na biyu da malamai suka ce ana yi shi ne, magabata idan Ramadan ya matso suna taƙaita al'amuransu na rayuwa, suna ƙarawa lokacin ibadarsu tsawo. Ba za a ce dole ka kulle komai da komai ba, in dai baka isa ba ibada gaba ɗaya Ramadan, wannan sai wanda Allah ya musu farin, Allah ya musu buɗe. Amma matukar in zaka fita ka nemi abinci, zaka fita ka nemi abin sha, shari'a ba ta hana ka wannan ba, amma dukkan yanda ka kai da neman abinci da neman abin sha da neman waye, to ka tabbatar da cewa a cikin wannan lokacin ka yi squeezing, ka ƙarawa lokacin ibadar ka zo, domin shi Ramadan wani lokaci ne mai wucewa. Shi yasa Allah ta'ala ma ya ce ayyaman ma'adudat, wa an yan kwanuka ne kididdigaggu, za ka iya sa yan yatsunka ka kirga su nan da nan, kuma idan suka wuce ba wanda ya san Ramadan bai zuwa zai zo ya same shi, ba wanda yake da wannan tabbacin. Nawa aka yi Ramadan da su bara, amma bana ba a yi da su ba, la tu'addu la tuhsa, ba za su kididdigu, ba za su lissafu ba, a iyaka wanda ka sani ma banda wanda baka sani ba. A cikin al'ummar musulmai da yawa an yi azumin bare da su amma bana ba sa, to shi yasa ake so a ribaci lokacin, a ribaci lokacin. Kada mu fada wancan hadisin da ma'aikin Allah yake cewa wa'ansu mutane ana ribatar su, ana cin kasuwa a kansu kan abubuwa guda biyu, shine al-faragatu wa siha, as-sihatu wal farag, lafiya da kuma dama. Idan Allah ya baka lafiya kada ka yadda wannan lafiyar ta tafi a banza da wofi, baka amfani kanka wajen neman lahira ba. Idan kuma Allah ya baka dama, kada ka yadda wannan damar ta fice baka nema wa kanka lahira da wannan damar ba. Wanda Allah ta'ala yana cewa wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ainihin ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka, dukkan abin da Allah ya baka. To Allah ya ce ya baka hanya ne ka nemi gidan lahira da shi, imma ilimi ne, imma dukiya ce, imma mulki ne, imma ilimin sana'a ne, imma ƙarfi ne, imma basira ce, imma wani abu ne Allah ya baka a rayuwa wanda bai biya wani ba. To Allah ya ce wannan damar ka yi amfani da ita wajen neman lahira. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, kar ka manta kuma irin rabanka da ake samu a gidan duniya. An fahimci wannan? Hira a kulle bakin hira, a dinke ta kam idan Ramadan ya tsaya. Ya zama to duk abin da zai cinye ma lokaci, to abu ne mai matukar muhimmanci, abu ne mai matukar muhimmanci. Neman abinci ko al'amuran da suka shafi abin da ya danganci da wannan, hidimar iyali ko tarbiyyantar da su ko abin da ya kama da wannan. Amma zaman tamful ko ɓata lokaci kan waya wajen WhatsApp ko Facebook ko wani abu, to ya kamata a rage mai lokaci, a rage masa lokaci matuƙa, domin mu ribaci irin wannan kwanukan da suke gabanmu. Dukkan sakan ɗaya a cikin Ramadan to ya fi awa wanda ba a cikin Ramadan ba. Sakan ɗaya a Ramadan to ya fi ka ƙirga shi da awa a wani watan wanda ba Ramadan ba. Dama ce wanda Allah ta'ala ya zaɓi wannan al'umma ya ba su ita, saboda kada mu suke mi wasa da wannan dama. Magabata in talauci ne na rashin abin rayuwa, da yawa sahabbai sun mutu cikin talauci, amma talaucin su bai hana su nemi lahira da damar da Allah ya ba su. Kar ka yadda a ce dukkan lokacin ka ka ɓata shi ka fake da neman abinci ko wani abu makamancin wannan, bakari bace kwanakin da ake samu a Ramadan ba, ko dare ko rana ko yamma, dukkan sakan ɗaya a cikin Ramadan daraja gare shi. Iya da kiman gaske, kada ka yadda ya tafi a banza, kada ka yadda ya wuce baka amfani wannan lokacin ba. Saboda ka magabata suna da wannan kimtsin, suna da wannan shirin, kai ma ka yi wa kanka wannan linzam. Takaita abin da bai zama wajibi ba, abin da ya zama wajibi gabatar da shi, amma duk abin da bai zama wajibi takaita masa lokaci. Ka tare ka samu munajati da kai da Allah. Masallaci ne, a gidanka ne, a shagon kasuwarka ne, a ofis ɗinka ne. In dai ka samu faraga ta minti ɗaya, kar ka yadda ta wuce. Ambaci Allah, karanta Alƙur'ani, yi tasbihi, yi istighfar, da dukkan ayyuka na lada neman kusanci ga Allah. To ana so kada Ramadan ya wuce har ainihin musulmi bai amfani kansa a wannan kwanuka masu albarka ba. Saboda ka a taƙaita lokaci cikin abin da ba shi da amfani, a taƙaita shi. Ya zama to lokacinka ya fi yawa a wajen aikin ibada, a wajen neman kusanci ga Allah. Wannan shine ka'ida ta biyu, wanda ko a yanzu zaka iya wa kanka timetable, ka tsara wa kanka lokacin da zaka amfani kanka cikin Ramadan. Abu na uku, dukkan abin da za a yi ba ma a Ramadan din ba, ballantana ma kuma Ramadan, to iya buƙatar ikhlasi wal mutaba'a. Wannan ka'ida ce mai girma, duk kokarinka in dai wannan gabar ta uku an rasa ta cikin rayuwarka, to aikin ka zama ba a mansura. Tunda Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, dukkan wata ibada tana da alaka da abubuwan nan guda biyu, al-ikhlas wal mutaba'a. Ikhlasi yi dan Allah, da kuma yanda manzon Allah da sahabbai suka yi aiki. Wannan sune shurutu qubulil amal, kamar da malamai suke faɗa, sharɗin karɓar aiki. Duk tarin tilin lokacin da zaka yi ba, amma kai da mutane, ko dan a ce ka iya, ko dan ka burge, ko dan baya kai, ko dan sai irin ku, to wannan aiki ya zama aikin banza. Tunda manzon Allah ya ce cikin hadisi kulli, ni ne mawadaci game da a haɗa ni da wani, na wadaci a haɗa ni da wani a cikin al'amarina. Dukkan wanda ya wani aiki ya haɗa ni da wani a cikin aikin, to na bar shi da wanda ya haɗa ni jibiyar shi. Hadisi ne mai inganci, manzon Allah ya faɗi wannan. A kiyama idan Allah ya tashi masu yin aiki don mutane masu riya, to Allah zai ce musu ku tafi zuwa gun wanda kuka hada ne da su a duniya cikin aiki su ba ku ladan ku, amma a gun ba ku ladan ku. To wannan shine hadarin rashin siyasa cikin aiki. Hatta munafiqai ma da irin wannan abubuwan Allah ta'ala yake cewa a gane su. Wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Suna nuna wa mutane aikin su, suna so a ce sun iya, suna so a ce sun burge, suna so a ce bias. In dai musulmi bai yi wa kansa wannan linzamin ba, to babu shakka yayi asarar aiki. Ko ciyarwa zaka yi ikhlas, ko taimako zaka yi ikhlas, ko karatun alqur'ani zaka yi ikhlas, ko tafsiri zaka yi ikhlas, ko tarawih zaka ja, ko tahajjudi zaka ja, kai ikhlas. Idan har ka sake mabiya suka zuga ka, suka sama wani jin kai ko kotun kaho da abin da ke gare ka da Allah ya baka, to kai asara yake. Wannan gaba ce mai hadarin gaske a rayuwar mu. Shi yasa hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane uku da Allah ta'ala zai fara jefa su a wutar jahannama gobe alkiyama, suna aiki a duniya aiki mai wahala, kuma kowane aiki zai iya zama sanadiyar kai su aljanna. Amma menene matsalar su da yasa Allah ya fishi da su har ya ce a kai su wuta? Rashin ikhlasi ne, rashin yi dan Allah ne shine abin da ya sabbaba kai su wuta, bayan kuma sun yi aikin da da sun kyautata ne zai kai su aljanna. Kowane aiki da daga ciki manzon Allah ya lissafa waɗansu mutane guda uku wanda aikin su iya da wahala, kuma aiki ne wanda yake kai kowane ɗaya daga cikin su aljanna. Na farko jihadi, na biyu ba da ilimi, na uku amfani da dukiya wajen ciyar da addinin Allah gaba. Waɗannan ayyuka, ayyuka ne wanda Allah yake mara balali da su, wanda kuma yake sakawa masu irin su da aljanna. Amma kash waɗannan mutane guda uku da manzon Allah ya bada labari sun yi irin wannan aikin, sun sha wahala wajen irin wannan aikin, sun ɓata lokacinsu wajen irin wannan aikin, amma ba su yi don Allah ba, amma sun rasa ikhlasi, amma sun yi don mutane su gani su yabe su. Yasa Allah ta'ala ya fishi da su, kuma yace su ne farkon waɗanda wuta za ta fara karin kumalo da su a gobe alkiyama. Manzon Allah ya ce, Allah ya ce za a zo da mai ilimi wanda kullum iya ba da ilimi, kullum wa'azi kaza, ta'alim kaza, muhadara kaza, kullum. Amma kash a zuciyarsa ba dan Allah yake yi ba, iyayi ne dan a ce ya iya ya burge, baya so a gari, baya so a unguwa. Wane ta ce boyayyen niyyarsa a zuciya? Al'umma kuma suna ganin kamar dan Allah yake yi. Sai an je gaban alkiyama, Allah ya ce wane na baka ilimi a duniya, ka karantar, ka wa'azantar, ka yi kaza, ka yi kaza, wane dan wa kai wannan aikin a duniya? Sai ya buɗe baki ya ce Allah dan kai ne. Sai Allah ya ce kazzabta, ƙarya kake yi, ba da ni kai ba, domin na ga zuciyarka ba da ni kai aikin ba. Saboda haka mala'iku kai shi gidan wuta, a zazzage ilimin a kai shi gidan wuta. Ya yi daidai da wanda ake ce masa bil am bil ba'ura, wanda Allah ya ba mu labarinsa cewa cikin suratul a'raf, watul alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa'atba'ahu ash-shaytanu wa kana min al-ghawin. Allah ce karanta musu labarin wannan wanda muka bashi ayoyin, mun bashi ayoyi inji Allah, mun bashi ilimi, amma fansalaka minha sai ya zare jikinsa, ga karatun amma ba niyya mai kyau, ga karatun amma ba aiki da karatun. Allah ce ci fa'atba'ahu ash-shaytan, sai shi dan ya bishi ya zama kawansa, bakana min al-gawin, sai zama ɗaya daga cikin halakakkun mutane. Kaga ashirin ikhlasi iya sa hatta masu ilimi su dan dan azabar Allah ko malikiyam. An gane nake ko? Ilimi neman sa da bada shi aiki ne mai darajar gaske, wanda manzon Allah ya ce ta kifaye a ruwa, tsuntsaye a sama, suna yi wa mai bada ilimi da neman ilimin addini addu'a, suna nema musu gafara gun Allah. Amma sai an sa ikhlas. Za a zo da nabiyu mai jihadi, ya zare takobinsa, ya ɗau bindigarsa, ya ji ya fuskanci abokin gaba addini,
ko a kashe shi ko ya kashe, ko a yi nasara a kansa ko ya nasara. Jihadi iya cikin aiki mafi daraja a cikin musulunci, zuratu sanamil islami ne jihadi, kololuwan darajar musulunci cikin ayyuka shine jihadi. Tunda suna da alfarma wanda in ba su kwame wannan alfarma din su ba, domin alfarmar su ma ko sallan gawa ba a musu. Shahidin da ya mutu a ma'arika ba a masa sallar jana'iza, ba a sa mai likafani, ba a mai wankan gawa, haka da jinin jikinsa da kayan da ya mutu da shi haka ake tona rami a binne shi. Manzon Allah ya ce idan alkiyama ta tsaya al-launu launu dam amma ar-rihu rihul misk, jini za ka gani, jini a jikinsa wanda aka yi shi rihi a duniya, amma ƙarshen turaren gidan aljanna yake. Manzon Allah ya ce ba wanda zai so ya dawo duniya ya mutu a irin hanyar da ya mutu da farko sai mai jihadi. Shi ne kadai zai so Allah ya dawo da shi duniya a sake kashe shi a irin wannan hanyar da aka yi shi. Akwai wannan sahabin Jabir bin Abdullah, Allah ta'ala ya kare da shi. Akwai babansa, an kashe shi a fagen fama, sai Jabir yake kuka, sai manzon Allah ya ganshi yace Jabir ya kake kuka? Yace ina tuna rasuwar mahaifina. Yace kana so na ma albishir? Yace eh manzon Allah, imma albishir. Duk shuhada a Uhudin ba wanda Allah ya magana da shi baki da baki sai babanka. Daga cikin irin magana da suka yi da Allah, Jabir, Allah ta'ala yace Jabir me kake so nayi mashi? Sai Jabir yace Allah duk abun da kake yi wa mutum na daraja da alfarma ka ba, amma ina da wata bukata daya Allah, ina da ita ina so ka. Wace bukata ce? Sai yace Allah ina so ka maida ni duniya na je na fada wa ƴan uwana sahabbai irin darajar da ake samu a gunka idan ai mutuwar shahada, irin karamcin da kake yi wa wanda suka mutu a fagen fama, karamci da darajantawa. To Allah ina so ka ban dama da jina fada ƴan uwana na dawo na mutuwa wannan hanyar. Sai Allah ya ce wannan kuma nayi alƙawari annaha iza ja'at, kuma ita mutuwa kai ba a komawa, duk wanda ya mutu ba zai koma ba, wannan alƙawari ne a gona hatima maqdiya, amma ba dan nayi alƙawari ba da zan mai rafi duniya. Jabir manzo Allah ya ce babanka Jabir sun yi wannan magana da Allah da shi. Me ya jami wannan fular? Ya mutu a ma'arika, ya mutu a wajen jihadi amma da kyakkyawan niyya, li takuna kalimatullahi al-ulya. Amma duk da irin wannan wahala, Allah ta'ala zai tada wani mujahidin a gaban sa gobe da kiyama. Wani na baka lafiya, na baka karfi, na baka abin da na baka jihadin da kake ta yi a duniya dan wa kai wani? Sai ce Allah dan kai ne. Sai ce Allah ya ce ka zama da ƙarya kake, ai kai jihadi ne domin a ce maka shuja'an, a ce ma jarumi gwarzo, baya kai da wannan koyayyen manufin a zuciyar kai jihadi. Saboda haka ba ka da ladan ko kuma gona, saboda haka mala'iku shi gidan wuta, a sa mala'iku su tusa shi sai gidan wuta duk da yayi jihadi an sani hiya sara, amma rashin kyakkyawan niyya ta sai ya sara yake sa. A so da mutun na uku shine wanda ya dau dukiyar sa ya baza domin ci gaba da addinin Allah, ya gina masallaci a can, ya gina makaranta a can, ya gina marayu a can, ya gina suwayi a can, amma a zuciyarsa iyayi ne dan a ce bayan shi, dan a ce ai aiki irin wani sai su alajiwa ne, ai irin wannan aikin ai sai in ba su ba ai ba mai. To da wannan koyayyar munufar a zuciyarsa sai wannan iya jin daɗi idan an zuga shi, Allah zai tada shi ya ce wani na baka dukiya a duniya, eh ka gina masallaci, ka gina makaranta, kai kaza dan wa kai? Yace Allah dan kai ne. Allah ce ka zauta ƙarya kake ba dani kai ba, ai kai ne domin a ce ba ya kai ba irin. Saboda ka tunda dan mutane kai ba ka da dan komai a gona, saboda mala'iku kai gidan wuta. Waɗannan su ne farkon mutane da za su fara ɗanɗanar azabar wuta lahira. Kuma me ya ja musu wannan musiba? Rahi ikilasi, rashin niyya mai kyau. Duk da aikinsu iya da wahala, iya da tsada addini, amma rashin ikilasi, rashin kyakkyawan niyya ya jawo musu musiba, ya jawo musu azaban Allah a gobe alkiyama. Saboda ina ba wa ƴan uwana musulmai shawara, mu kyautata niyyarmu, idan Ramadan ya zo dan adam ba abin da zai yi ba shi ma miskini ne shi ma mai rauni ne shi yasa Allah ya jumlace maganar yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara wa ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya ku taron mutanen duniya kowa ya shigo ciki annasu ismul jam ne kowa ya shigo ciki wanda kake ganin baya shi din excellency wane attajiri wane wane ne wane duk sun shigo ya ayyuhan nasu sai Allah ya ce ku dinnan mabukata ne a gun Allah kowa iya da bukatar sa a gun Allah wallahu huwal ganiyul hamid Allah kuma shine mawadaci abun godiya dan adam ba abun da zai yi ba araban ka iya ga Allah kar ka bata lokacin ka dan wani sai kai fado bukata sa sai ka fadi ba daraja an gane ko sai ka fadi ba mutunci ba daraja shi yasa da arziki da mulki da wadata da lafiya da rayuwa da mutuwa duka Allah sai riki abun agunsa ba sai din dan adam ko dai a cikin wadannan abubuwa Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum a can kulli allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir a rugun ku yake cewa qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qul illah dukkan wannan suna karkashin gudanarwar Allah arziki lafiya mulki mutuwa wadata lafiya duk suna karkashin Allah shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam ana ce masa imamul muwahhidin a cikin irin godiya da kuma gami da roƙo da yake wa Allah yake cewa Allah ta'ala alladhi khalaqani fa huwa yahdi Allah shine ya halice ni ba kuma shine yake shiryar da ni kun ga tawadu irin na annabawa dukkan abin da woga nayi to wannan shiriya ce daga Allah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu zamto kin tsatso shiri ba dan Allah ya shirye da mu ba shine ya halice ni kuma yake shirye da ni yayi daidai da abin da Bilal bin Rabah yake faɗa wata rana yake yabon Bilal Bilal mujahidi ne iya kaza kaza hiri ladanin manzon Allah sai ya ce duk abin nan da kuke faɗa a kaina to ni ban kasance ko face ɗaya daga cikin kiyawan aikin Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu domin sai na Abubakar shine ya sine yanta ni ɗaya ne daga cikin ayyukansa ni kuma waye ne to haka ake so ka zama ka kaskantar da kanka kar ka yadda mutane ko shedan ya saka yi girman kai man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kansa dan Allah sai kuma Allah ya daga mai daraja annabi Ibrahim yake cewa alladhi khalaqani fa huwa yahdi walladhi huwa yut'imuni wa yasqini duk abin da na samu na kai bakin salati ne Allah ne ya bani ba kokari na bane ba dabara ta bace Allah ne ya tsagara bona ya bani an gane ko shine yake ci da ni wa yasqini kuma shine yake shayar da ni duk abin da na samu na shi Allah ne ya bani ba dabara ta bace ba karfi na bane ba zare idanuna bane Allah ne ya so ya bani cikin baiwarsa da taskasa ya bani wa iza maritu fa wayshfin idan nayi jinya na kamu da rashin lafiya Allah shine yake warkar da ni wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin kuma shi wannan Allah da ya mun wannan abubuwa to kuma shine nake saran idan na mutu zai mun gafara an gane da ke ko to haka ake so mutun ya zama ka dinga jinkina al'amuranka zuwa ga Allah wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad ka fawwala al'amuranka kai tsaye zuwa ga Allah domin Allah basirun ne mai gani ne ganin ba da sakamako ga masu dukkan aiki ga bayi iya ganin ayyukansu kuma zai ba su sakamako a gobe alkiyama an fahimci wannan ikhlasi da mutaba'a wannan wajibi ne a gun masu aiki mu gyara niyyar mu ya yan uwa musamman yan uwa daliban ilimi ba a gasa a yayin tahajjudi ko tarawih ba a cewa sai na ƙurewa ne ko sai wane ya gane ni ba su an saba ne wajen ƙarfin tilawa ba a yi yan uwa ɗaliban ilimi ku san da wannan har inda wannan niyyar za ka yi tarawih ko tahajjudi wallahi ba ka ladan kuma ga Allah kai ikhlasi kai dan Allah kar kai dan a ce ka burge ko ka iya ko baya kai ko kafiwa da karfin tilawa ko kafiwa da dadin murya kar kai wannan kai dan Allah kuma dan neman ladan agun Allah shikenan khalas amma in wata manufa ta fito bayan wannan to babu shakka mutun ya shiga uku ba kala da kuma akwai zulubi iya jiranka a gaban Allah subhanahu wataala saboda waɗannan abubuwa guda uku yayin kuwa har yanzu wannan lokaci bai kure ba mu yi kokarin sulhunta junanmu mu yi kokarin bawa ibada lokaci mai yawa cikin ramadan sannan kuma mu yi ikhlasi mu yi mutaba wannan zai taimake mu kuma zai sa azumin mu ya karbu ya zama azumi irin azumin da Allah yake karba yake ba da rada Allah ta'ala ya samu dace jigon tattaunawar mu a yau shine wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi ne na Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kunni a wancan lokacin da kuma har yanzu game da masu azumi game da wani hadarin da ke gaban mu musamman ma a irin wannan lokacin musamman a irin wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada'a qawla zurin wal amalu bihi fa laysa lillahi haja min an yada'a ta'amahu wa sharabahu wannan hadisin ya yan uwa iya da hadari a wannan rayuwar ta mutum abinda hadisi yake karantarwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada'a qawla zurin duk mutumin da bai bar kirkiran ƙarya ba mutumin da bai bar ƙarya cikin zancensa ba yine kaula zuri ka tsugunna ka shirga ƙarya ka tsugunna kai kazafi kai ƙarya dan a bata wani ko a gyara wani ko buƙatar ka tabiya wal amalu bihi ko baka bar aiki da kaula zurin ba ka san ƙarya aka zo aka faɗa ma kawai ka hauka kai aiki ka san maganar da aka faɗa ma tana da buƙatar bincike tana da buƙatar nazari amma ka hau kan wannan maganar ka zauna har kana neman hukunta wani da irin labarin gaibi da aka kawo mu a kansa shine amalu bihi kenan shugabanni ne ku a masu kuɗi ne a wane ne shugabanni ne a wajen ma'aikata a kama labarin wani kawai ba bincike ba komai hukunta shi kan labarin da kaji a gosa wannan shine aiki da zo shi kuma wanda ya kama labarin kaula zore manzon Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu Allah ya mai wa'ayi in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu har idan wani wanda yake kokarin fita daga yiwa Allah da'a ya kawo muku labari to ku bincika fatabayyanu an tusibu kawun bijahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadibi Allah yace kada ku je ku fada ma wa'ansu mutanen da jahilci an kama labarin wani babin cike ba komai ka dau hukunci ka dora kanki ba kai bincike ba to Allah yace fa tusbihu ala ma fa'altum nadibi za ku wayi gari kuna nadama kan aiki da kuka aikata saboda ka duk wanda bai bar kaula zurin ba da aiki da shi kuma hadarin kaula zuri shine wata rana manzon Allah iya kishin gide yake fada wa sahabbai ala unabbiukum bi akbaril khaba'ir shin kuna so na ba ku labarin manya daga cikin kaba'ir zuru manya daga cikin gingima lilfuka sahabbai suka ce bala ya rasul manzon Allah sanar da mu farko sai manzon Allah ya ce al ishraku billah shirka hada Allah da wani zuwa gun boka zuwa gun yan duba zuwa gun matsafa suna cikin shirka wannan iya cikin gingima laifi a gun Allah al ishraku billah sai manzon Allah ke cewa uqul walidai abu na biyu kuma kuntatawa mahaifa shi ma iya cikin gingima zulubi domin girman laifin saba wa iyaye sai a hagu mahi da shirka gashi layin su dai a wannan hadisi sanyawa iyaye damuwa da samu su bugin ciki maimakon dana kwarai kullun iya neman ya sanyawa mahaifansa farin ciki da annashuwa amma kullun kai ne kake nemo damuwa da bacin rai ga mahaifanka to kana cikin masu kuntata musu kuma kana cikin masu aikata manya-manyan laifi. Na uku sai manzon Allah an ce iyaki shin gide fajalasa sai tashi ya zauna ya ce wa shahadatu zuru wa kaulu zuru ala wa shahadatu zuru ala wa kaulu zurin rawayin hadisin sai da yake cewa sabai suka ce ya laita ho sakata dama dai manzon Allah ya shiru ai an ji da kaulu zuru da shaidar zuru da magana ƙarya da shaidan ƙarya suna cikin akbarul kaba'ir manzon Allah ya dinga maimaita wannan kalmomin ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur manzan Allah iyaki shingide ya fadi shirka iyaki shingide ya fadi kuntata wa mahaifa amma da yazo kan qawlu zur da shahadatu zur sai dai take zauna ya fada wa sahabbai wannan domin hadarin qawlu zur hadarin shahadatu zur to amma wancan hadisin da muke magana akan sai manzan Allah yake cewa wannan qawlu zur din da shahadatu zur din wanda bai bar su ba da azumi duk wanda bai watsi da su ba duk wanda ya ci gaba da aiki da su a rayuwarsa da azumi to Allah ya ce a fada ma baya bukatar ka bar abincinka baya bukatar ka bar abincinka an gane maganar indai ka san za ka yi ƙarya da azumi ka je ka tsuguna ka yi wa wani shari kaiwa wani kazafi ka dinga yada labarin da baka da tabbacin sa to manzon Allah ya ce Allah ya ce a fada ma ba ruwansa dan ka bar abincinka daga asuba zuwa faduwar rana ba ruwansa bai damu ba dan ka bar abincinka daga asuba zuwa faduwar rana baya so wannan hadisi yayin waya iya da hadari yasa nace musamman musamman a wannan lokacin da muke rayuwa a cikin sa musamman hatta da fa da wallahi kafirai ma kunya gare su ke kafirai ma kunya riwa wani kazafi suke wallahi haka suke ba sa yi misalin farko da zai bayyana a gare mu shine Abu Sufyan lokacin da iya sarkin Makka kafin ya musulunta ya taba zuwa Rome Italy ta yanzu shugaban addinin nasaranci a wancan lokacin na duniya ana ce masa Hierakal sai zaunar da Abu Sufyan yace zan ma tambayoyi amma duk wanda ka zo da su su koma bayanka ka zo gaba ka zauna su suna bayanka wasu hikimar da yawa nan hikimar shine idan Abu Sufyan yayi ƙarya to zai gane a fuskaron da suke bayan satsai kuma shi Abu Sufyan din ba zai gane sun yi wani abu ba domin baya ya ba su ba gaba ya ba su sabanin in iya kallon su ido da ido shugaban su ne jagoran su ne kaza din su ne to ko ƙaryan yayi ba za su nuna a fuskar su yayi ƙarya ba domin in sun nuna yayi ƙarya su kuma ta su ce da shi idan sun koma gida sai ce su koma bayan ka kai kana gaba yace wannan wanda yake da'awar shi annabi ne wanda ya fito a garin ka na Makka zan ma tambayi a kansa yace to na zauna na shirya yace da me yake kira a kansa kan addini yace ina kira a kadaici Allah iya kira a yi sallah iya kira a bada zakka iya kira a girin mahaifa iya kira a yi zumunci kuma abinda manzo yake kira da shi kenan yace to da can cikin kakanninsa da mahaifansa akwai wanda ya mulki yace a dan talakawa ne a diddankin sa ba wanda ya mulki yace masa mabiyansa talakawa ne kuma su kudi ne yace a talakawa ne yace addinin nasa idan an shiga ana fita ko ba a fita yace wallahi sai shiga ba sa fita shiga sojan badakkari yawa ba sa fita wallahi duk ya ba sa dawowa no going back haka yake faɗa wa Hierakal kuma gaskiya ne ka ga dai a lokacin akwai takun saka tsakaninsa da manzon Allah ba sa ga miji da juna har yaki suke yi amma duk da wannan gabar shi iya kafiri manzon Allah iya musulmi amma bai manzon Allah ƙarya ba bai masa kazafi bai masa shari ba Hierakal yake cewa Abu Sufyan iyaya idan kun yi alƙawari da shi iya cika ko ba ya cika ba Abu Sufyan yace duk alƙawarin da muka yi da shi a baya ba wanda bai cika ba. A gaba ne dai ba mu sani ba. Anan ne kawai yace na samu gabar da zan yi shigo da wata magana ta. Yace duk alƙawarin da muka yi da shi a baya ya cika. Amma yanzu akwai yarjejeniyoyi tsakanin mu da shi ba mu sani ba. Zai cika ko ba zai cika ba? To din da ya cika na baya ma ina gaba ma zai cika. To kun ga muhallu shahiri shine a lokacin yaƙi ake ba tsakanin manzon Allah da su Abu Sufyan. Yaƙi ake an gwabza yaƙin Uhud a lokacin Abu Sufyan ya jagoranci rundunar kafirai. Har yake cewa al-Hubal lokacin da aka ci nasara kan musulmai ya faɗi maganganu masu zafi. Amma duk da wannan kuma an je an ci riba a kansu a Badar, an kashe abokansa, an kashe yaransa, an ɗora musu diya sun biya sun kaskanta a Badar. Amma duk da wannan abin da ya faru bai sa ya buɗe baki ya manzon Allah shari ba. Amma a yanzu ko wanda kake yi wa shari musulmi ne ba, wanda kake yi wa ƙazafi ba ɗan uwanka ne musulmi ba, wanda kake tsugunnawa ka kai sarensa ka sare mai kafa ɗan uwanka ne musulmi. Aqidar ku ɗaya, fahimtar ku ɗaya, wata ilma masallaci ɗaya kuke sallah da shi za ta yi wa majalisin ku ɗaya da shi. Amma shi ne kake masa ƙarya, kake masa ƙazafi, kake masa sharri. To a da kafiri ma kunyar yayi ƙarya yake ji domin kar ya bar abun kunya a danginsa a bayansa. Akwai wani wanda ya zo ya ce wa manzon Allah ni nayi alƙawarin zan bi ka har na mutu. Iya da ƴan uwa dangi duka ba su musulunta ba, shi kadai ya musulunta. Wata rana ya koma cikin danginsa can ya suke ce wane kuma kai kadai zaka fita zakka, kai kadai zaka bar dangi ka je ka musulunta ka bi manzon Allah? Sai ce ni fa a gabansa na ce nayi alƙawarin bin sa har na mutu. Sai suka ce a'a wallahi ko ka dawo wahala ta sa ka dawo to mu kai a gumu mutumin banza ne. Domin tunda ka masa alƙawari idan ka saba masa alƙawari ba za mu ganka daraja ba. Kafirai ne ba, suna adawa da musulunci, suna adawa da manzon Allah, amma suke cewa ɗan uwansu in ya dawo ya warware wa manzon Allah alƙawari to su ma shi ma a gunsu ba shi da kima ba shi da daraja. Da ya mai warware alƙawari ba shi da mutunci a gunsu. To amma mu ɗauyen da muke rayuwa a cikin sa yanzu ya mu Allah za ka samu yaran mai kuɗi ko yaran wani shugaba ko yaran wani malami in ya bunƙasa ya shahara da wahala a cikin su ɗin wannan cycle ɗin ba a samu wani baya jifan ɗan uwansa da magana ba. Ba a samu wani in sun keɓance da wannan ogan nasu iya ƙoƙarin ya yi blackmail ɗin wancan ya ɓata shi a gunsa. Wallahi ka samu masu kuɗi goma da ƙyar za ka ware mutum biyu zakka a cikinsu. In ka samu shugabanni goma da ƙyar za ka ware zakkar mutum ɗaya a cikinsu. Duk mabiyansu duk wanda ya samu dama to sai ya kai sarin ɗan uwansa. Shi iya garin wani ɗan uwa nasa ne matsalarsa. Kar kuma ku manta shi ne. Hadisi na hudu a cikin arba'un an-nawawi. Hadisin Umar ɗan Khattab wanda yake cewa manzon Allah ya ce ana tattara halittan ɗaya daga cikinku cikin mahaifiyarsa arba'ina yawman nutfa summa yakunu mudga summa yakunu alaqa summa yursalu ilayhi al-malak fayunfaku fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id. Manzon Allah sai da rantsuwa da wanda rayuwar su take gare shi yace wannan rubutun da Allah ya sa aka yi shi ne ba mai canje wannan rubutun. Rufiyatul aqlam wa jafatisu magana ta riga ta kare. Manzon Allah yake ba da labari cewa ɗayan ku ana tattara halittarsa cikin mahaifiyarsa kwana 40 dugon mani, ya riki dai kwana 40 ya koma gudan jini, ya riki dai kwana 40 ya koma tsoka. Sannan Allah ya turo mala'ika ya busa masa rai iya dan kwana 120 40 gida uku. Sannan a umarci wannan mala'ikan ya rubuta wannan bawan Allah na cikin mahaifiyarsa iya dan kwana 120 da shiga cikinsa zuwa lokacin iya dan wuni ɗaya da busa mai numfashi. Sai manzon Allah ya ce Allah zai ba da umarni a rubuta mai abubuwa guda hudu. A rubuta mai arzikinsa,
kaf abin da zai samu a duniya, abin da zai ci, abin da zai sha, abin da zai sa, abin da zai mallaka, abin da zai hau, abin duk a take mala'ika zai rubuta ma da ubanin Allah, duk abin da zaka mallaka sai ya rubuta mashi. Sannan kuma ajalinka shekara nawa zaka yi, da wata nawa, da kwana nawa, da awa nawa, da minti nawa, da sakan nawa, sai mala'ika ya rubuta. Sannan kuma aiki, wani irin aiki zaka yi, minnal muslimuna wa minna duna zalik, minnas salihuna wa minnal qasiduna, aina kake? Mutumin kirki ne, mutumin banza ne, ka musulmi ne ko ba bai musulmi ne? Sai mala'ika ya rubuta ma, shaqiyyin aw sa'id, da me zaka cika? Dan wuta zaka cika, shine shaqi. Dan aljanna zaka cika, shine sa'id. Manzon Allah ce tun kana dan kwana 120 cikin mahaifinka za ka rubuta ma wannan. Sai da kuma manzon Allah yayi rantsuwa yace wannan rubutun da Allah ya sa mala'ika yayi, wallahi haka zai tabbata a kanka. Rufi'atul qalam, al-kalman da aka rubuta wannan rubutun Allah ya daga sun yi sama. Wajifati su, kuma takardun sun bushe, ba alteration. Haka rubutun yake, haka ake bin sa, haka zan binawa, haka zaka binaka, haka zai binasa. To har in mun yi cikakken imani da wannan, me ya samu wani zai tsone ma ido? Amma ba ya samu nasa ne, ba naka bane. Duk abin da zaka yi nasa ne Allah ya bashi, kai ma kuma akwai irin abin da Allah ya baka. In ma ka yi hasada, in ma ka kai saran sa, in ma ka yi bakin ciki, aikin banza ne. Rubutun da Allah ya ba zai kwato rabansa a kara ma ana ga baka isa ba. Saboda ka wannan shine kalubalen da ke kan al'umma a yanzu. Duk yaran shugabanni da yaran masu kuɗi, a galibiya wannan musifar ta shiga cikinsu, kuma rashin imani ne, rashin tawakkali ne, rashin dogaro ga Allah ne, rashin fawwalawa Allah al'amuransa ne. Dukkan al'amura a gun Allah ake neman su, kuma shi ne yake bada su. To samun wane, wadatar wane, mai za ta tsoka neman ido? Allah ne bai bashi ba. Kai ma kuma Allah ya ce ka roƙe shi zai ƙara ma, ka tambaye shi zai baka. Za ka tsaya ka ɓata lokaci kan bakin cikin wani ko hasadar wani? Ba ƙwara ka ɓata lokaci wajen faɗa wa Allah buƙatar ka ba? Ba ƙwara ka ɓata lokaci wajen roƙon Allah kai ma biya ma buƙatar ka ba? Saboda ka wannan shi ne ƙaulu zuru wal amalu bihi, wanda al'umma sun yi dumu-dumu a cikin wannan musiba. To ina kira ga gababbabin murya kaina zuwa dukkan wanda suke muke tare da su a yanzu, da dukkan wanda sakon wannan karatu zai je kunnansa, wallahi summa tallahi, duk abin da Allah ya faɗa ba wasa a ciki, duk abin da manzon Allah ya faɗa ba wasa a ciki. Duk wanda bai bar wannan din ba, Allah ya ce ba ruwansa da azuminsa. Ka duba wahalar da ake sha, a sha kishirwa, a sha yunwa, a sha gajiya, ka haramta wa kanka abubuwa da yawa, duk kuma ana yi ne don neman lada, don bin umarnin Allah. Amma Allah ya ce tun kafin ka yi a faɗa ma, in dai da wannan bakar ɗabi'a za ka yi ga azumi, Allah baya son azuminka, baya so. In ma ka yi ba zai karɓa ba. To don Allah, in kana da hankali, ko mahaifinka ne ya ce wane na sama ƙa'ida, amma in ka haura wannan ƙa'idar ka zo min da aikin ba na so, ko mahaifinka ne ba ma Allah ba, ai ya kamata ka ɗau magana da muhimmanci. Ko yayanka ne, babban yayanka, ya ce wane na faɗa ma, in kai abu kaza ba ni ba kai, kuma abin nan da ya faɗa bai saba wa shari'a ba, daidai ne ya ɗora ka akan layi. In dai kana da hankali, kana da biyayya, za ka tsoranci wata abu. To Allah ne fiya masa, ya biya manzon Allah sako, ya ce mallam ya da ƙaura zurin wal amalu bi, duk wanda bai bar ƙarya ba, bai bar aiki da ƙarya da ƙazafi da shari ba a cikin Ramadan, to Allah ya ce a faɗa ma, Allah baya son azuminka. Allah bai damu ba dan ka bar abincinka, Allah bai damu ba dan ka bar abincinka, Allah bai damu da wannan ba. Saboda ka mu yi wa kanmu kiyamul layli ya yunwa. Ibadar azumi ibada ce mai muhimmanci, lokaci ne takaitacce, lokaci ne da ya cika da gafara, ya cika da jin kai, ya cika da rahama daga Allah. Lokuta ne wanda babu kamar su a rayuwar musulmi, babu irin wannan kwanuka. Shi yasa Allah ya zaɓi watan, ya ce kuma a watan ya saukar da Alƙur'ani.
shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran sai Allah ya ce hudallin nasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan shi ramadan wanda yake dabda zuwa gare mu shi Allah ya zaba ya saukar da alqurani cikin sa ɗan uwansa guda 11 duk Allah bai zabe su ba shi Allah ya zaba ya saukar da qurani cikin ramadan kuma Allah ya ce akwai bayyinatin min alhuda wal furqan akwai bayani na shiriya akwai kuma bayani na rarrabe ƙarya da gaskiya wa ansu malaman sun ce a cikin alqurani wa ansu malaman sun ce hatta a cikin ramadan akwai wannan su daga ƙarshe wannan takeicce ne sai da muka yi ayyan uwa alal aqalli ta zama guzuri a gare mu wajen shiga ramadan mu gyara kanmu wanda ba su da fahimtar juna su gyara wanda suke gaba su tuba su sulhunta junansu mu bawa lokacin ibada lokaci mai yawa a ramadan mu yi ikhlasi mi dan Allah mu kame bakunanmu mu kame gabanmu daga aikata ayyukan zunubi har in muna so Allah ya karba zuminmu Allah ta'ala ya mana albarka ya ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa Allah kada ka jarrabe mu da rashin aiki da abin da muka karanta Allah ka ba mu kwarin gwiwa da faɗa da shedan wajen aikata karatun mu a cikin rayuwarmu Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifanmu Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifanmu Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifanmu Allah mun roƙon ka haɗa mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharrin duniya da lahira Allah dukkan masu yiwa addinin Allah hidima a duk inda suke Allah ka bayyana su ya Allah Allah duk masu yiwa addinin mu zagon ƙasa a duk inda suke Allah ta'ala kai mana maganin su dukkan wanda muka rasa musulmi na kusa da nesa Allah ka jikan su Allah ya masa rahama dukkan musulmi muna sanya su cikin wannan addu'a Allah ta'ala ya ba mu ikon shiga cikin ramadan da imani Allah ya mana ƙarin lafiya da imani kuma Allah ta'ala ya sa muna cikin bayin sa da zai musu gafara zai musu rahama zai yanta su a wannan watan ramadan Allah ta'ala muna roƙonka ka jikan mu ka jikan mahaifanmu ka biya mana buƙatun mu dukkan da duniya da lahira ka raba mu da sharrin duniya da lahira za mu samu tsaya anan insha Allah sanin lokaci yayi abinda muka faɗa daidai ga mu daga tare daga Allah abinda kuma aka ji mu kuskure daga gare mu ne Allah ta'ala ya yi mana ya dauke mu daga kansa subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
wa alaikum assalam wa rahmatullah mala Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya lada a bisa mizani da wannan tunatarwa da fadakarwa da kuma jan hankali abu na gaba muna bawa ƴan uwa hakuri sakamakon karancin sanarwa na wannan tunatarwa da malam zai yi kasancewan abun an yi shi a takurarren lokaci shi kansa malam baya gari sannan ya alkawaranta mana lalle zai dawo kuma idan ya dawo zai zo ya mana wannan tunatarwa muka shagala ba mu samu dama na tinatar da jama'a ba musamman na kusa da mu wasu kawai gani suka yi an zo ana lecture sannan ba a samu watsawa a media da sanarwa a masallatan juma'a ba wannan yasa aka ga za a ga population din yayi kadan, saboda haka muna bawa yan uwa hakuri akan wannan abubuwan da malam ya fada. Allah Ubangiji ya sanya albarka mu kuma ya ba mu ikon zuwa mu je mu yi aiki da waɗannan abubuwa. Ba abunda za mu ce wa malam sai dai mu ci gaba da masa fatan alkhairi a rayuwarsa, saboda dukkanin wani abu da muka nema a wannan wuri, duk abun da yake zai yi kokari yayi squeezing ya zo shi domin ya ansa wannan gayyata da muke masa. Dan kusan ya rufe karatuttukansa ma ya tafi ziyaransa, haka muka kira shi yace to insha Allah idan ya dawo zai zo shi kuma malam ya zo. Malam Allah ya sa wannan aiki da kuke yi wa addinin musulunci na karantar da mutane ya zama sanadiyan tsiran ku tare da mu gobe kiyama. Sai abu na gaba, wato tambaya ne, wani ne yake tambaya akan matsala wurin lokacin da aka kira sallar magharib, wato a cikin azumi kenan. Wasu sukan gaggauta daga an kira sallah sai a tada iqama a shiga sallah. To shi kuma wannan dan uwa yana gani a jinkirta minti 5 ko 10, wato mutane su dan sa wani abu a cikin su su zo a natse, wato su yi wannan sallah. Shine yake neman ƙarin bayani akan menene ingancin wannan a sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam.
To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, wannan kwarai gaba ce mai muhimmanci wanda ya kamata dukkan musulmi ya fahimce ta matukar fahimta. Shi Ramadan kamar yadda malamai suke ta magana, lokacinsa ya sha bamban da kowane lokaci idan ba shi ba. Yanzu nan muka gama fadar darajar lokaci a cikinsa, da kuma akwai munasabat wanda sunna ta tabbatar akwai wani keɓantaccen lada ko a cikin Ramadan din sai aka keɓe wa'ansu gaɓoɓi, sannan kuma shirya tabbata farallansu zikirul khas ba'dal am, dukkan watan mai daraja ne mai farla ne, amma an waru wa'ansu lokaci cikinsa, an ƙara jaddada farallansu a cikin wani lokuta. Daga cikin lokutan da aka zaɓa akwai lokacin buɗe baki, akwai lokacin sahur. Manzon Allah ya ce ku gaggauta buɗe baki kuma ku jirkinta sahur. Har ma yake cewa lissa'imi farhatan, mai azumi iya da farin ciki guda biyu, ɗaya a duniya ɗaya a lahira. Farin cikin mai azumi na duniya shine lokacin da zai buɗe baki, farin cikin sa na lahira idan ya mutu Allah ya nuna masa ladan da ake samu na azumi. Har ma yake cewa lokacin da za ku yi buɗe baki kuna addu'a, addu'a ce mustajab. Ana son buɗe bakinka ya zama to kana faɗa wa Allah buƙatunka, domin gaba ce wanda ma'aikin Allah ya ce Allah iya karɓan addu'a. An gane da kyau ko? Shi kuma sahur, ma'aikin Allah ke tasaharu fa inna fi sahuri baraka, ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka. Ko da ruwa kadai zaka tahi ka sha da niyyar sahur, ka tahi ka sha, karka ce a ni bana sahur ba zan tashi ba. Lokacin ake yi wa lokacin sahur maza da ce mai albarka ne. Kun ga an zaɓi lokacin sahur, an zaɓi lokacin buɗe baki a cikin kwanukan Ramadan masu daraja da albarka, saboda ku kuskure ne daga yin kiran sallah. Wajibi ce cewa a bar wa al'umma lokacin buɗe baki, ɗan shan ruwan ɗumi, ɗan tauna dabino, ɗan addu'o'i minti 5 ɗin zuwa 10 wajibi ne wannan, in dai sunnar za mu yi. An gane da kyau ko? Saboda ka ba daidai ba ne guraben da addini ya ci gaba, aka fahimci addini wannan tuna an wuce wannan layin abunsu. Ko da Saudiya kana ganin su a talbishin idan suna an kira sallar magriba, kafin a shiga sallar za ga indibinan su ɗan ruwan ɗumin su ɗan ruwan su an sha an nutsu sana'a ta za'a yi sallar magriba. Ina za ka je wace gaggawa za ka yi ne? Matsalan kuma shine a galibiya ladanan ba sa ta haƙuƙin faɗuwar rana wajen kiran sallar magariba, a galibiya suna barin a jirkinta kiran sallar magariba ba a yi shi da wuri. An fahimci lokacin? Ita kuma rana, manzon Allah ya ce daga zaran rana ta faɗa kun daina ganin ƙwanglar rana da idonku, to shikenan magariba ta yi. Kuma ana kiran sallar magariba ya nuna cewa an kammala azumi buɗe baki za a yi. Ba dauriya bace, ba jarumta bace, wai ka ce sai kayan magriba za ka sha ruwa, ba dauriya bace. Wannan gidadanci ne ma,
sada shi manzon Allah da yazo da sakon azumin shi yace ko gaggauta bude baki domin akwai albarka a ciki. Da karshe shawara ga ladanan mu ga mamun masallaci ga limamai a barwa al'umma lokacin bude baki ba ce kuma a jirkinta har magarba ta fice ba dan minti 5 din nan zuwa 7 ai me zaka ci ne dan ruwan dumi ne zaka sha dan dubi nan ga guda biyu ba ya isa ba minti 5 zuwa 7 an barka lokaci shikenan fa class sai zo ya sallan magariba ko ya tafi sa wannan gaskiya abu ne mai muhimmanci Allah ya ba mu ikon gyarawa da kiyayewa da ƙarshe kuma ina yi mana addu'a game da su yan committee wannan masallaci da wanda ya asasa masallaci da dukkan datta wannan unguwa da wanda muka rasa da masu rai da masu hidima ga masallaci ga mamu masallaci duka muna sanya su a cikin addu'o'in mu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wadanda kuma ka rasa su Allah ya ji kansu mu kuma Allah ta'ala ya karba aiki mai sa mai kyakkyawan ƙarshe da mu da zuriyar mu Allah ya tarbiyantar da mu ya dora mu akan hanya na ƙwarai fa subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.